sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rabo barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da babayen kuma kiyar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin ne ranar Alhamis 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba. Yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi ɗan kanilan da aka tada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka kaka ba domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kasashen Misra da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakanin su akan dam da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku.
Kanin labaran kenan aka saurara yayin da Amurka ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa da suka yi za ku ji halin da ake ciki
da ka ga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba ta yi jiha daya zuwa biyu ba to ba za a ce za a kai za a yi ta magana zuwa kotu ba kan duka zakarar wannan kuma daga baya ne dai
kwamitin bincike mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara sauraron ƙarar raki a birnin Abuja.
Fara samun ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sandan SAS Sangilla cin zarafin al'umma kamakame babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da bincike ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma. Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali. Wanda Giras Alheri Abdu za ta kawo mana amma yanzu sai an fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi ɗan kanilan da aka kada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrat Joe Biden sun lashe jihohin da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjaye na kuru'un wakilai na Electoral College da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar White House wani tsarin demokradiyyar kasar da ke jirkice. Amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar Georgia, Pennsylvania da ke gabashin kasar da Arizona da Nevada da ke yammacin kasa jami'ai ba su samu tabbaci ba yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuru'u da wasu a ciki aka kada a ranar Talata wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka buɗe yin zaɓen wuri. Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta amma kuma ba a san yadda raguwar sakamakon za su kasance ba. A hali da ake ciki kuma jihar Michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar Amurka har yanzu ana ci gaba da kirga dubun-dubatar kuru'u a cewar manyan jami'an jihar. Hankali dai ya tashi sosai a Detroit inda aka hana masu sa ido akan harkar zabe shiga ɗakin kirga kuru'un a jiya Laraba da rana. Shugaban Donald Trump na Republican ya lashe Michigan da kuru'u kalilan a zaben shekarar 2016 amma da yammacin jiya Laraba manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar sun yi hasashe abokin karawansa na Democrat Joe Biden zai lashe jihar. Trump da ya fito ƙarara cewa zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu. Mun san muna da dubban kuru'u da ba a kirga su ba da ake tattara su wuri daya daga garuruwan da suka hada da Detroit da Grand Rapids da Flint da Kalamazoo da wasu garuruwa, in ji sakatariyar jihar Jocelyn Benson a wani taron 'yan jarida a jiya Laraba. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin kasar suka kakaba domin daƙile yaduwar coronavirus. Pope Francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako kane ya koma zai ba da jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin. Ganin ana samun karuwan kamuwa da coronavirus a Italiya ya ba da sako kamar haka.
Purtroppo siamo dovuti tornare.
Abin takaici dole mu koma da jawabanmu ga masu sauraren mu a cikin daki domin kare kanmu daga kamuwa da COVID-19. Hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi takatsantsan akan bukatar hukumomi na bangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba. Kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Italiya ta sanar a ranar Litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da dabaje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani da yake ba da sanarwar Prime Minister Italia Giuseppe Conte cewa yayi
chiuderanno ahimè anche musei e mostre.
Ya ce muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin kana muna son mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari amma banda masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi.
An jima kaɗan Baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan zamu duba batun siyasar nan Amurka inda zuwa yanzu ake ci gaba da dakon sakamakon zaben wasu jihohi wanda kan haka ne na zanta da Malam Hassan Sallauji Biya dan Najeriya mazaunin Amurka inda na fara tambayar sa idan an sami irin wannan dako me ya kamata a yi.
Irin hakan an samu irin wannan dakon kaga dai an yi zabi har yau babu da takamaiman wanda ya lashe zabe wato an taba ganin haka a shekarar 2000 wato tsakanin Bush da Al Gore akai ta dakon kwanaki ma bayan an kada kura'a to abinda dai aka yi a wancan lokacin shine da aka bar kotu da kuma jami'an zabe suka ci gaba da ainihin gudanar ko tafiyar da lamura to wannan karin ma duk ta kare tunda shi bangaren shugaba Trump suna cewa lallai za su sun ma riga sun garzaya kotu suna bukatar a sake kidanya wata qur'an da kuma wani waje da suka so ma su tsaye da zaben
to Malam Hassan bisa ga cewar yanzu arurin tuma zuwa kotu baka ganin cewar zama a kotun nan zai kara dauko tsawon lokaci kafin a san takamaime wanda ya ci wannan zabe.
Ai hai sai fili kotin yanzu a haka gaskiya wato barazana ce zai iya kawo jinkiri amma ta ka ga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba ce fi jiha da zuwa biyu ba so kaga idan sauran jihohi wanda suka shigo su aka riga aka san waye ya ci to ba za a ce za a kai za a yi ta magana zuwa kotu ba kan duka zakarar wannan kuma daga baya ne dai
to duk da cewa kasancewar ƴan takarar duk koda mutum ya samu koda ɗaya daga cikin ƴan takarar ya samu ƙuri'u na electoral college 270 da ake nema domin zama shugaban ƙasa bangaren wanda bai samu ba yace bai yadda da wannan zabe ba duk da yake ya ga cewa ɗayan ya samu 270 me za a yi daga nan kuma wani mataki zai iya dauka.
Ai mataki guda ɗaya ne kawai na zuwa kotu duk wanda dan takarar da bai yadda da sakamakon zabe ba zai garzaya ya tafi kotu lauyoyinsa su gabatar da hujjoji da shaidu shi kuma alkali ya nasa aikin idan suna da cikakkiyar hujja to kaga za a ba ne gaskiya kenan idan akwai wani cewa ko a sake kidanya ko zai wahala ma dai a ce a sake zabe na Amurka sai dai a ce a sake kilga to kawai abinda zai faru kenan kotu ce za ta raba gardamar
to kasancewa ana tsoron tashin hankula ga ƴan bangarorin magoya bayan ƴan takarar biyu akwai zaman dardan da ake hukuma dai yanzu hankalin mutane ya fara kwanciya
to gaskiya akwai dardar kam gaskiya ka san jiya ma an kwana kusa da fada White House ana jiran tsammani wannan masu goyon bayan ƴan Black Lives Matter din masu zanga-zanga su ma sun kwana bakin wani shinge da aka sa kusa da White House sai ga shi dazu kuma wasu magoya bayan jam'iyyar Republican a Detroit su ma sun yi kokarin falma wata cibiya da ake kidanya ƙura'a a Detroit sun kai kusan kimanin su guda 100 su ma suna son waya a kilga waya a gaban su kada a zalunci dan takarar su to irin wannan tashin hankalin akwai shi gaskiya da irin wannan jinkirin yana jawo irin wa'annan abubuwan da su dinga faruwa to shi yasa ake fatan cewa za a yi sauri a kammala wannan ƙura'a a sanar da wanda ya ci zaben nan saboda wannan ainihin zaman zullumin a takaita shi haka nan.
A gaida Malam Hassan Sallauji Biya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Baba ya dawo da ci gaban labaran duniya.
yanzu a jiya Laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjayi a majalisar dattawan Amurka ba, yayin da ake kankankan a takarar muhimman jihohi da suka hada da North Carolina da kuma Georgia. A jihar Maine, takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba Donald Trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zabo ta ta zama alƙalin kotun koli. Yanzu an kammala zaben. Har Republican Senator Susan Collins ta lashe zaben a wata fafatawa mai zafi da yasa abokiyar karawanta ta Democrat Sarah Gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar. Collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce ɗan Republican ɗaya tilo da ta kada kuri'a a kan kin amincewa da Amy Coney Barrett wanda shugaba Trump ya zabo ta zuwa kotun kolin. Da alamar kuri'a da ta kadan ya kare mata martabanta a jihar Maine a matsayin wacce take da ƴancin kanta. A ƙarshe kasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakanin su akan dam ɗin da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku. A ƙarshen watan Oktoba kasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo akan cikewa da aikin da dam ɗin da Habasha ta gina na Grand Ethiopian Renaissance Dam. Sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi cewa Misira da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin, abinda Alkahira ta kira babbar barazana mai gudana. Kalaman sun fusatar da Habasha. Ministocin harkokin waje da na ban ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashen su domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito, amma an ci gaba da samun rashin fahimta. Kana tattaunawar ta jiya Laraba kuma ta gaza cimma yarjejeniya, an ji Muhammad Al-Sabai mai magana da yawun ma'aikatar ban ruwan Misira.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kwamati mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara zama domin sauraron ƙararraki akan ƙorafe-ƙorafen cin zarafi tare da wuce gona da iri a yayin gudanar da aiki da ake zargin rusasshen sashen 'yan sanda na SAS da yi a baya. Kuma a halin yanzu kwamitin ya karɓi ƙararraki sama da 160 a birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani.
Babban jojin kotun ayyukan kwadagomi retire Suleiman Galadima ya yi bayani akan fara zaman kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sanda na SAS da su. Kakakin Majalisar Matasan Najeriya Mubarak Mijinyawa da ya halarci zaman kwamitin mai zaman kansa na farko ya bayyana gamsuwarsa da tsarin kwamitin.
Ne gaskiya tsari ya biya yadda ya kamata don ko kafin a kawo wannan mataki na gari kan mutum ci mana sai da muka daga murya muka ci ana abu da muka za ku yi sababu wannan dalili ya sa da gari suka ce ya consider wani abin ko kuma ya shigo da wani abu da zai ke ci na mataki.
Bangaren waɗanda suka shigar da ƙara Frank Ubaji daga jihar Cross Rivers ya ce ya fuskanci cin zarafi mai tsanani a hannun jami'an sashen nan 'yan sanda na SAS Musashi a lokacin da aka kai karar batar wasu kaya daga hotel din da yake aiki na Dauta. Yana kan aiki aka gayyace su zuwa charge office din 'yan sandan jihar, inda jami'an suka masa tambayoyi akan kayan kuma ya bayyana musu cewa ba shi da masaniya. Aka kama shi tare da maida shi sashen sa tare da daura kafafunsa da hannu a katako, kansa a juye kasa tare da dukansa sama da sau uku kuma yana neman a masa adalci.
Duty for that two colleagues in the level three of temporary information came that some items was missed which the case was took to the central police station place of investigation.
Mr. Bello Akubioko mazaunin Abuja ya bayyana cewa albarushin 'yan sanda ya same shi a lokacin zanga-zangar 'yan shiya a gaban shalkwatarin nan 'yan sanda na Abuja.
I never knew that there was a process going on. I got a stray bullet at the early stage. I never knew what happened to me. It was less than 2 minutes this thing
happen. People started running because by then people were coming to work.
And they fara samun korafe-korafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashin nan yan sandan SAS da aikatawa tun shekarar 2017. Bayan wani matashi mai suna Shegun Awusanya ya fara gwagwarmaya nema a kawo ƙarshen SAS din a kafafen sada zumunta sakamakon zargin su da kisan gilla cin zarafin al'umma samakami babu gaira babu dalili karbar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu. Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, to har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnatin kasar ke ci gaba da nemo hanyoyin karkata alkalan samar da kuɗaɗe don bunƙasa tattalin arzikinta maimakon dogaro ga man fetur. Muhammad Nasir ya haɗo mana da wannan rahoton daga Sokoto.
A yunkurin karkata akalar wuraren samar da kuɗaɗen shiga da bunƙasa tattalin arziki maimakon dogaro da man fetur ya sa gwamnatin tarayya ta amince a binciko ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma a yankunan arewa haɗi da jihar Sokoto. Fatima Umar Aliyu Shinkafi ita ce sakatariyar zartaswa ta asusun bunƙasa zakulo ma'adanai a Najeriya.
President Muhammadu Buhari with the Presidential Fertilizer Initiative.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa ga shirin bunƙasa samar da takin zamani ya amince a binciko ma'adanai na yin takin zamani a yankin Dange ta jihar Sokoto da wasu yankuna, kuma mun yi aiki mun tarar da akwai ma'adanai da kan iya samar da takin zamani kimanin ton 100,000 a shekara kuma fiye da hakan. Amma dai muna nan muna aiki da kamfanin OCP akan wannan batun bisa ga albarkan ma'adanai da ke ga jihar Sokoto da kuma neman saka jari da gwamnatin jihar ke yi tare da amincewa gwamnatin tarayya ya sa wani kamfanin taki na kasar Morocco ya zo Sokoto ya aza tubalin ginin kamfanin samar da takin zamani. Kamfanin dai ana sa ran samar da ton 200,000 a shekara, haka ma zai samar da ayyukan yi ga mutane 75 idan aka kammala shi a watan Yuli na shekarar baɗi. Gwamna Aminu Wazir Tambol ya ce wannan wata gara ɓasa ce. Allah ya kawo manoman jihar Sokoto har cikin gida. Taki wanda shine gimshiki wajen ayyukan noma ya kasance wani babban kalubale ga manoma shekaru da dama da suka gabata saboda matsalar tsada da kuma karancin sa. Idan aka kammala wannan kamfanin zai samar da taki da wasu dabarun noma cikin sauki ga manoma. To sai dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnatin Sokoto ta yi kawance da 'yan kasuwa wajen kafa kamfanin taki a Sokoto, domin an kafa kamfanin sarrafa takin gargajiya a yankin Dundaye cikin karamakon mulkin Wamako a shekara ta 2017 wanda kuma ya kasa magance matsalar taki ga manoma. To ko yaya suke kallon wannan da aka aza tubalin ginin sa? Murtala Gagaru Minannata shine shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar Sokoto.
To wannan kamfanin bisa ga idan mun gaji sun wadi, to muna tsammanin in dai za a ba da kaya ga wurin zaman manoma to ce da masu adamun su don koda an baka dan da ki bashi an baka an ga ba kaya less to baka tin
a gaida da Muhammad Nasir. Masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta mai ba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin iyali wani lamari ne da yake faruwa ta fannoni daban-daban wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace, babba ko yaro. Galibi a tsakanin ma'aurata mata suka fi fuskantar wannan matsala, yayin da tsakanin ƴaƴa ƴan agola suka fi samun kansu a cikin wannan hali. A cikin yan shekarun nan an samu yanayi inda waɗansu dalilai suka sa ko dai iyaye su gallaza wa ƴaƴansu a ƙuba ko kuma ma'aurata su ci zarafin abokan zamansu. A yau shirin domin iyali ya gayyato masu sa ido da kuma masu kula da lamura domin neman mafita. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuriya tattauna da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdurrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Bari in haninta ku ga madugun shirin.
Zan fara da Dr. Haji Musa. Tunda kuna nazartin rantsi akan wannan batu na zamantakewar iyalin nan, a nazarin da kuke wai me yake sababa irin waɗannan abubuwa ne ake samu wannan bambanci haka
abu na farko shine wato duk lokacin da al'umma ta hadu da al'umma suna yin musayar al'adu so da haka da farko an sami dangantaka tsakanin al'ummatan gaske Afirka ko ƙasar Hausa da waɗanda suke Larabawa ta na musulunci kwararru kuma sun shigo da al'adun su mutane sun kwaikwaya ba dadewa kuma aka sake samun alaka ta dangantaka da Turawa suka kwararru da al'adun su su ma kuma suka mutanen Afirka suka kwaikwaya har da mutanen ƙasar Hausa to haka al'adu suka ta shigo har lokacin da kuma al'adun India ta hanyoyin fina-finai su ma suka shigo cikin al'adar Hausa kuma mutanen Hausa suka kwaikwaya to kwaikwayon waɗannan abubuwa sai ya samar da abin da ake cewa cultural adulteration wato cakuɗeɗeniyar al'adu ga yadda al'adar Hausawa take a wancan lokacin ta yi daidai da su ko da mahanga ta wasu al'adun ba daidai bane amma dai ta yi daidai da irin yadda suke rayuwar a lokacin inda za a zaba wa mata mijin da za ta aura shi ma a zaba masa a hada matchmaking wani lokacin wata gwagwace ko wani kawo zai hada kuma a je a zauna lafiya to ana zaune shigowar waɗannan al'adun sai ya zo da abubuwa emotional abubuwa da suke na zuciya da zuciya sai suka kwadaitar da zukata abinda Bature yake cewa exotic mutum yana son abubuwa baki ya gwada su ya gani to sai aka fara gwada irin abubuwan da suke a rubuce-rubucen Larabawa na soyayya na karance-karance da ake sa Alf Laila wa Lailatul Dare dubu da ɗaya irin soyayya da ake da waka da kauna da bege da kuma irin na rubuce-rubucen tura har zuwa kuma fina-finan India kaga kamar magana shekara 80 kenan yau ake magana in kana zancen na India in kuma na Laraba ne kana zancen kamar shekara ko 300 ko wani abu makamancin haka so wannan sai ya cakuɗa al'adar Bahaushe da waɗancan al'adu sai aka sami tarakun da suka rike Bahaushe na san mace sai ta yi biyayya ga iyayenta sai ta yi biyayya ga mijinta kamar da raguwa a al'adun Afirka suke mace kamar mallakar mijinta ne shi kamar wani semi god ne kamar wani dan karamin abin bauta ne a gurinta komai 100% shine kawai za ta kalla sai inda ya karkata to waɗannan al'adu kuma da suka shigo sun zo da yanci da kauna da bawa da sarari na zuciya da sauransu to sai ya cakuɗe sai ya zama cewa ga turaku na al'ada sun rike Bahaushe na gurin mulkin gidansa da kuma san matarsa ta yi masa biyayya can kuma ga batun soyayya da ya shigo ta waɗancan al'adu na yanci na mace wannan abin sai sa ake ta kikikaka a cikin rubuce-rubucen da
alim
an fara samun daidaito so wannan zaka samu a cikin rubuce-rubucen Alim Azuri da yana Africa's Triple Heritage al'adun Afirka da suka cakudu da wasu al'adu baki da suka shigo to wannan kullun kace ka dawo sai ka dawo kan wannan maganar ta cultural adulteration cakudeɗeniya to kuma sai abu na biyu shi ma wannan abin sai ya zo da kauna da soyayya wacce ake yi romance shine abin zuciya mutum ya rinka bada bayyana da soyayya ga wata mace ita ta rinka bayyana da soyayya ta nasa a kasance tare a yi wasu abubuwa na jin daɗi da za su faranta wa juna to sai ya samar da wannan abin na biyu matsala shine idan an zo zaman sai ake girmama mijin yana girmama irin yadda yake sa ran matar za ta yi masa
abin da ya ringa halattuwa
yawa ya lissafo abubuwa 10-20 ita ma ta lissafo abubuwa ba iyaka ne abubuwan da take so yi mata to kuma al'ada nan kuma ta kafe su ta musu turki ta hana su tausi wannan abu to wannan cakuɗewar na farko ya zo ya haɗu da wannan sai ga ana ta samun korafi ka kasa yin kaza ya kasa living up to expectation ita ma tana ya kasa biyan bukatun ya kasa mata wani kallo na jin daɗi ya kasa mata uzuri ya kasa mata wasu kalamai na ta shiga saboda ba gashi tana son shi ba da sauransu wani abubuwan biyu suna cakuɗa al'amuran
wai barsa Amina
na'am
me yasa ne matan nan na zamani ake ta samu wannan kiki kaka kin ji abinda Dr. Hadi Musa yake faɗa cewa aro da aka rinka yi na al'adu na yamma ne na kudi ne na tsakiya ne da sauransu ya taimaka sannan kuma ita al'adar ta Bahaushe ta zo ta ce to ita kuma ba ta san bakin nan in an zo zamantakewar auren nan dole ne a zo a yi mata biyayya ba ka ba za a zauna lafiya ba.
To gaskiya daktar ya riga yayi babban shimfida. To amma ni inda zan dan fadada bayani na akan na daktar shine da muka samu al'ada ta Laraba wacce ita ta fara zuwa mana kafin ta turawa. Al'adan nan sai ta zo ta cakuɗi ta shiga cikin addinin mu. Ta yanda Bahaushe idan kana son ka fito da yaya al'adar sa take to wa za ka yi ƙasa a wuyo ba sai ka dinga ninkaya cikin addinin sa. To ni inda nake kallon abun da muka tashi sai muka bar addinin. Saboda idan ka duba za ka ga kamar yanda daktar ya faɗa a kusan tarihi na duniya ba ma wai iya ƙasar Hausa ko Najeriya ba shi miji kaman semi god ne abun bauta ne. Haka yake. To idan ka duba sai ka ga addinin mu na musulunci yayi assimilating wannan abun wato ya hade shi ya shigar da shi ya mayar da shi haka
duba bar shi a haka
ya bar shi a haka duba da hadisin ma'aiki da yake cewa sanannen hadisi da kusan kowa ya san shi inda manzo Allah ki da zan umarci wani yayi wa wani sujjada bayan Allah to da za a sa masa cewa mijinta ne. To kaga wannan abun ya zo ya shige da al'adar Bahaushe. Ni a tawo fahimtar zan iya cewa banda al'adar sa da ya bari to zan kuma iya cewa ya bar addinin sa ne. Saboda idan ka duba kuma
a ce cewa ya bar addinin sa.
Ya bar addinin sa.
A daidai lokacin da ake ganin ilimin addini ya fadada a tsakanin al'umma musulmi kuma a wannan lardin idan aka kwatanta
shi za kai karatun addini ilimi daban karatu daban da a ce ilimi ne ya yawaita ba karatu ba da ba za mu samu kanmu a wannan yanayin da muke ciki ba kawai yanzu karatu ne na tara digiri na tara littattafai na sauka amma ba na aiki da shi aiki kuma da karatu shine ilimi so anan idan ka duba zaka ga ni ana wa fahimtar wannan lalacewar da kai shimfida ta samu asali gaskiya kar a ce nayi san kai ko da ina mace ko kuma da ina lauya gaskiya wanda ya bata wannan tafiyar gaba dayanta shine namijin Bahaushe saboda wannan matsayi da addini ya bashi da kuma wannan matsayi da al'ada take ganin shi kaman wani abun bauta Bahaushe shi ya fara sakin sa ya fara yin talala da shi saboda kaman yanda malamai suke fada Allah ya ce ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ku tseratar da kanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama. To malaman tafsiri dai sun ce wannan aya akan maza ta fada duk da akwai hadisin nan na dukkanku abin kiyo ne ya hada kowa da kowa amma ita wannan aya so zaka ga anan Bahaushe namiji shi ya fara sakin dukkanin hidimomin da addini ya dora masa
amma anan kafin ki ci gaba
ai
matan yanzu suna zargin Bahaushen mutun da cewa shi ya fi son ai masa hidima ya dinga ba da umarni ana bi in ya shigo an sani ya shigo in ya fita an sani da waye da sauransu amma anan kuma kina cewa shi ya zubar
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin dalilan barista Amina na wannan bayani yanzu a madadin bakin namu Mahmud Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
ai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
madalla don ku muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma wannan karan a takaici
har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi ɗan kalilan da aka kada kulu ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka kaka ba domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakaninsu akan dam da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku.
Masu sauraro anan mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Domin sake sauraron wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kyari da ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodone wanda ya bada umarni jama'a injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka sunce lafiya. Assalamu alaikum.